Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 ko mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA Africa birnin Yamai akan mita 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya duka jamhuriyar Niger. Masu sha'awar jin mutana na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare. Yanzu ma sahabo Imam Ali ne da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Saboda kungiyoyin nan galibin su daya tana da alaka da kasashen Larabawa, daya tana da alaka da kasashen Farisawa. Kuma wannan kasashe suna da gaba ta siyasa tsakanin su su.
Dr. Sharif Al-Muhajir na Jami'ar Jihar Yobe kan rikicin ƴan Shi'a a Najeriya. Batu da muke so ku kira ku domin bayyana ra'ayoyinku ba labaran duniya. Gwamna Muhammadu Bindo Jibrilla na Jihar Adamawa ya yaba da kokarin shugaba Buhari musamman ta fuskar tsaro. Za mu kawo muku labarin wasanni. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Gurdawa ya bayyana wata nasara ta farko-farko akan kai harin ƙasa da aka dade ana sa ran faruwar sa domin kwato birnin dake arewacin Iraki Mosul daga hannun tsagirin Daesh. A yau Litinin an kwato kimanin kadada 200 daga hannun ƴan tsagirin na Daesh kamar yadda shugaban Gurdawa Mas'ud Barzani ya bayyana yayin da yake bayani ga taron manema labarai a talabijin. Yace za mu kwato Mosul, kana ya ƙara da cewa mayakan su na matukar kokarin ganin Mosul bata zama kamar Aleppo dake Siriya ba, yayin da yake bada misali da birnin da ke cikin garari a Siriya. Shirin dai shine shiri mafi girma da sojojin Iraki suka aiwatar tun bayan sojojin Amurka sun bar kasar shekaru 5 da suka wuce, amma an nuna damuwa da yanayin da dubban daruruwan fararen hula za su shiga a wannan yanki. Ministan tsaron Rasha ya ce mayakan Rasha da na Siriya suna shirye-shiryen tsagaita wuta na tsawon awa 8 domin taimakon jin kai a birnin Aleppo da ke Siriya a ranar Alhamis. Yayin da yake magana da manema labarai a yau, Litinin a birnin Moscow, Lieutenant General Sergei Rutsko ya ce dakarun na Rasha da Siriya za su tsagaita har-haren da suke kaiwa birnin Aleppo daga karfe 8 zuwa karfe 4 na yamma ranar 20 ga watan Oktoba domin fararen hula su samu su fita. Fitar da marasa lafiya da waɗanda suka jikkata da kuma janyewar mayakan. Rutsko ya ce akwai hanyoyi guda 2 da mutane za su iya fita daga birnin. Amurka da wasu daga cikin kasashen Turai sun kalubalanci Rasha da aikata munanan ayyuka a Siriya, amma jami'an Rasha sun musanta hakan. A wani labari kuma a yau Litinin harin bom ta jiragen sama ya yi ruguruguza da wani mazauni na gidajen mutane a bangaren da 'yan adawa suke rike da shi a wani ƙauye da ke yankin arewacin Aleppo, inda ya kashe kusan mutane 23. Masu sa ido akan harkar haƙƙin ɗan adam a Siriya da ke da mazauni a Burtaniya sun bayyana cewa inda abin ya fi shafa ana kiransa katarji, inda yana ayin agaji ke aikin kwakulo waɗanda suka tsira daga burbushin gine-ginen da ya danne su a wani sabon adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu da afkuwar al'amarin cikin awa 24 ya kai 45. Dakarun Rasha da Siriya dai suna ta kai har-haren bom akan garuruwan da 'yan adawar suke rike da su a Aleppo, yayin da shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ke kokarin ganin ya rike ragamar birnin da ada ya yi tashi wajen kalubalantar gwamnatin ta Assad cikin shekaru 6 da aka kwashe ana tafka faɗan. A jiya Lahadi a Najeriya, wasu iyaye daga Chibok suka haɗu da 'ya'yansu 'yan makaranta su 21 waɗanda ke cikin ɗaruruwan 'yan matan da 'yan Boko Haram suka sace shekaru 2 da suka shige. Kusan 'yan mata 300 ne aka sace su a makaranta a shekarar 2014 a Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin ƙasar, inda 'yan Boko Haram suka shafa shekaru 7 suna kai hare-hare domin su kafa daular musulunci, suka kashe dubban mutane da kuma tilasta ma wasu sama da miliyan 2 barin gidajensu. Satin da ya wuce, 'yan tawayen suka saki 'yan mata 21 a cikin tattaunawa da kungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin kasar Switzerland suka shiga tsakani. An saki yaran ranar Alhamis inda aka dauke su a jirgi zuwa Abuja, babban birnin Najeriya, amma ya dan dauki tsawon lokaci kafin iyayen yaran da su isa daga kauyukan da suke. Daya daga cikin ƴan matan mai suna Rebecca Malam ta ce ina miƙa godiya ta ga kowa da kowa sakamakon irin gudunmawar da kuka bada. Ban taba tsammanin zan kuma ganin iyayena ba, amma cikin ikon Allah, Allah ya taimake ni na gansu. Don haka ina godiya ga Allah, kuma Allah ya kwantar mana da hankulanmu. Dan takar shugabancin kasar Amurka karkashin jam'iyyar Republican, Donald Trump ya yarda cewa yana samun rashin goyon bayan mata, amma ya dora laifin akan kafofin yada labarai da suka rawaito mata da yake ikirarin sun yi masa kage kan neman lalata da su. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa alƙaluman takara da ke tsakaninsa da 'yar takarar Democrat Hillary Clinton suna nuna cewa tazararsu kaɗan ce, kuma ya ce ku duba yadda na rasa lambobi masu yawa daga masu zaɓe mata saboda labaran shaci faɗi da ba su taɓa faruwa ba kafofin yaɗa labarai da magudin zaɓe.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, gobe Talata ne idan Allah ya kai mu za a fara taro da cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka ta gayyaci gwamnonin arewacin Najeriya baki daya. Da yake magana kan taron gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammadu Bindo Jibrila ya jinjina shugaba Muhammadu Buhari saboda ingantuwar harkar tsaro a yankin arewa maso gabas.
To Allah sabo wannan karo wato an gayyace mu ne bisa ga irin taimakon da kasan America suke so su yi mana arewa, wato kasan arewa a Nigeria, especially ta wajen hanyar security da kuma wayannan IDPs nan da muke da matsaloli a wajajen mu.
Wannan ya shafi yankin arewa maso gabas inda rikicin Boko Haram ya fi shafa, ko dai arewacin Najeriya ne baki daya?
Eh, wato arewa ne gabaki daya, amma dai kamar ni dai abinda ya shafi northeast shine dai abinda ya fi damuna.
To na'am. Me za ka ce game da harkar tsaro yanzu?
To alhamdulillahi, harkar tsaro zan yi magana domin mun gajiya kuma muna ga yau abinda yake faruwa. Kullum idan zan yi magana irin abubuwan da ya shafi harkar tsaro, na farko ina wa shi Ubangijin Allah godiya. A yau dai mun gode Allah ana zaman lafiya gurgudu yadda ya kamata. Na biyu, dole ne mu mutanen arewa ko ma Najeriya gabaki daya mu yi wa shi shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari godiya, especially mu dai northeast ba za mu taɓa manta da shi ba domin tsayawa da ya tabbata cewa an samu zaman lafiya. Kuma mu Adamawa za mu ce alhamdulillahi domin kowa yanzu yana kwanciya ido biyu. Ba za a dai dan samu rasa dan matsala daya biyu wanda ya shafi inda boda na Madagali da can Borno yake ba, amma kusan zan ce alhamdulillahi komai yana tafiya daidai.
Haka kamar tun da kika ce arewacin Najeriya ne baki daya, shin akwai takwarorin ka gwamnati da kuka zo taron nan tare da su ne?
Eh, kwarai da gaske. Jiya ma a jirgi mu uku muka shigo da gwamnan Borno wanda shine chairman din mu na gwamnonin arewa, da gwamnan Taraba, kuma akwai wa'ansu ma sun riga mu zuwa, wa'ansu na hanya. A cikin dai gwamnonin arewa 19 nan, insha Allah ba za a rasa 10-12 wanda za mu yi wannan taron gobe ba, don gobe za a fara taron.
Tun bayan dokar da ta haramta kungiyar 'yan shi'a da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa mataki da wasu jihohi suka kwaikwaya, an samu tashe-tashen hankula da suka kai ga kisan 'yan shi'a da ƙona musu makarantu da gidaje, wadda ake yaza laifin kan matasa. Na tambayi malamin addinin Islama a jami'ar jihar Yobe, Sharif Almuhajir, ra'ayinsa game da wannan batu da yadda kuma addini ke kallonsa.
Cikin rashin sa'a sai kuma dokar ta dama dalilin tashin hankali. Abinda ya sa na ce dalilin dokar ta zama hankali shi ne dalilin mutane sun yi amfani da wannan dokar sai suka kece gona da iri, suka kai ga yi wa mutane hare-hare da kuma hallaka musu dukiyoyi da kuma ji musu ciwo. To a nan gaskiya musulunci bai amince da haka ba. Komai saɓaninka da mutum ba amince ka ji masa ciwo ko kuma ka hallaka masa dukiya ko kuma ka ji masa ka masa rauni ba. Wannan shine mummunan abin da ya faru. Sannan kuma nake ganin cewa ita gwamnati ya zama dole ta ringa zauna tana dubawa akan bangare duka kowanne. Tun kwanaki bayan an fidda wannan dokar na yi wani rubutu da nake cewa ya kamata gwamnati ta mai da hankali akan wannan dokar da ta yi saboda za ta iya kawo tarzoma cikin al'umma. Domin mutanen da ta hana yin wannan aikin mutane ne wanda mun sani cewa suna da taurin kai wajen kaucewa doka. Shekarar da ta wuce an samu irin haka. To kuma gwamnati bata ji irin wannan shawarwari ba kuma ta tabbatar da wannan dokar kuma har abin ya kai ga haka. To saboda haka wannan abu ne wanda muka kushe kuma muka ga cewa bai dace ba.
Ko kuma dai an dauko irin siyasar nan da take faruwa gabas tsakiya wato kamar misali abin da ke faruwa tsakanin Laraba kasar Iraki. Inda ƴan sunni ke kai wa ƴan shi'a hare-hare ko siyasa ce ake so a kawo ta cikin Najeriya ma?
Maganar gaskiya siyasa ce. Saboda babu yadda za a yi ka haɗa kashe mutane da addini idan addinin da ke ka kashe su ba. Kuma zahiri idan ka duba in aka ce ana yi ne saboda ƴan shi'a suna zagin sahabbai, ai ba yau suka fara zagin sahabban ba a Najeriya, muna ji kuma muna gani. Sannan kuma a Najeriya muna rayuwa da mutane masu addinai mabambanta. Kuma a duniya ga sunan muna kallo a cikin mutanen addinin namu ma akwai waɗanda suke kaucewa har su zagi a manzo sallallahu alaihi wasallam wa iyyazu billahi. Su saboda haka babu dalilin da zai saka ce wani ya ka kace saboda ya zagi sahabbai ne. Sai dai kawai ina gani wannan ya zo daidai da wani tunani da taɓa shekarar da ta wuce cewa ya kamata gwamnati kula ƙungiyoyin addini suna yi wa mambobinsu wani training wanda wannan training din zai iya haifar da wani tashin hankali nan gaba saboda ƙungiyoyin nan galibinsu ɗaya tana da alaƙa da ƙasashen Larabawa, ɗaya tana da alaƙa da ƙasashen Farisawa. Kuma wannan ƙasashe suna da gaba ta siyasa a tsakaninsu tuntuntuni. To idan ba mu mai da hankali ba wannan abin shi ne zai iya zuwa ya faru a nan a Najeriya bayan su a can a ƙasashen suna zaman lafiya. Wannan kuma ina gani abu ne wanda ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kan shi sosai ba yanzu kawai ba. Yana iya zuwa wata rana kuma mu ga cewa abin da ya fi hakan ma ya faru.
Amin. Saboda haka dai ba waɗannan masu kai waɗannan hare-haren ba dai addini suke dogaro da kai ba saboda addini bai ba su izini su yi haka ba ko?
Kwata-kwata waɗannan mutanen ba su kamanta da addini ba kuma aikin addini suke ba kuma ba addini suke wakilta ba. Sakamakon haka waɗannan mutanen mun tabbatar muna sallah tare da su, suna azumi, suna ba da zakka, babu dalilin da zai sa a kashe su. Wannan kwata-kwata ba addini musulunci bane kuma ba shi da alaƙa da Islama.
Kone kone cikin ƙasa ta da tanzo mare ƙasa duk wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya.
Sharif Al-Muhajir na jami'ar jihar Yobe aka ji kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ta yaya za a yi a kyautata ƴancin kowane ɗan ƙasa wajen yin addininsa gurgudun iko. Abin da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan kafin mu bude layi a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Soma da lamai kira na farko daga jihar Plato in kana jin mu, bismillah.
Yawa, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya ne magana Bala Komanda ne daga Jos South jihar Plato.
Na'am.
Yawa, lokacin da dai shi ne gaskiya tsakani ga Allah inda yin an da abubuwan nan suke tafiya game da yanayin jama'a su mutum ya dinga shiga abin da bai shafe shi ba ko kuma abin da bai san ne tsarinsa ba. Ya dinga shiga yana neman fitina ko kuma suna neman takin neman a tayar da hankalin al'umma a cikin irin wayannan abubuwa. To ina mun mutane a cewa dan Allah abinda duk da shafe ka ba to ka dinga kokarin tsira hannunka a ciki saboda kasan nan mu
to da alaman layin mai kira daga Bala Commander daga Plateau ya yanke yanzu bari mu je Kebbi.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hello,
muna jinka. Wa alaikum salam.
Mana sabu kana magana da Ikrama Isa. Kana magana da Ikrama Isa da yake shi ta boye ga.
Na'am Mala Ikrama.
Da radio shi ta boye ga.
Eh.
To a gaskiya mu mai wallahi gaskiya mu ta da maka Allah waje da wannan rigama take. Hello.
To yau dai da alaman kira ya kira biyu duk ba sa dadewa layin ya tsinke ga mai kira daga Nasarawa bismillah.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mallam Sahabu barka da aiki.
Barka ka dai Mallam Shafale.
Mallam Sahabu da Allah ina son in jawo hankalin shugabannin mu na Najeriya. Gaskiya ya kamata a hawa teburin shawarwari dan a daidaita a samu hanyar daidaitawa da wayannan mutane.
Mala Shafa lai kafin mu yi nisa kafin a ce a daidaita matsalar ai koda gwamnati ta dauki wannan mataki gwamnati ta ce jama'a su je su farwa mutane ne saboda aqidar su koma wani abu. Muna maganar cewa ya za a tabbatar da yancin kowa yayi addininsa ba tare da wani ina mutane masu zuwa kai hare-haren nan ina suka samu izinin yin haka.
Wato Mallam Sahabu akwai sake na gwamnati fa gaskiya.
To
dan in ba dan mutanen sun samu sake na gwamnati ba babu yanda za a yi gwamnati dan ta sa doka mutane kawai yan yanki su tashi suna rika farma wayannan mutane abin bai yi tsari ba.
Amma ya
da mutanen nan suna
shafa da ta ina gwamnati ta yi sake anan da Allah.
Yawwa, to saken da gwamnati ta yi kuwa tunda ita ne ta sa wannan doka ya kamata ta tsaya ta lura da inda mutanen nan suke tunda ita ne ta ce mu mutanen nan kar su fita to ta tsaya ta lura da su umma za su fito su yi musu burki akan cewon su dakatar da su kar su fito gaskiya. Yawwa, to gaskiya
to malala mun gode Shafale yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
Mallam Sahabu barka da dare.
Barka kare.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a Kabo Plaza kasuwar Kawo.
Na'am Alhaji Musa.
Babu shakka idan muka dauki irin wayannan abubuwan da ke faruwa dangane da wannan al'amari ya kamata gaskiya al'amari irin wayannan abubuwan alkadaiwa ana yin bincike ana tabbatar da menene yake faruwa tsakanin gwamnati da su kansu wayannan al'umma. Kuma idan muka dauka ya kamata a ce su wayannan da suke takabar addini ya kamata a ce suna bin doka da oda. Sai yiwa a ce gwamnatin jaha ko kuma gwamnatin tarayya a rika nuna irin abubuwan da ya kamata mutum ya nuna shi yana da mulki ko kuma yana da ganin shi gwamnati ne wanda yake ba zai iya bin doka da oda yana ganin gwamnati ta kanta dagu ta ce ma bai yarda da ita ba to kaga shi yake kawo wayannan matsaloli. Da haka mu dai fatan mu da addu'a Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya baki daya.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa. Yanzu kuma bari mu je mu koma jihar Kebbi.
Hello, kuna magana Salisu Ezaki Kebbi in gaskiya local government.
Na'am Mallam Salisu.
Gaskiya wayannan mutane ya kamata a ce kawai a ɗibe su kawai cikin Najeriya don ba mutane kwarai ba ne.
Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ga mai kira daga jihar Adamawa bismillah.
Ana sako barka dai.
Barka ka dai.
Ya gajiya jama'a.
Alhamdulillah, menene gudumawar ka?
Alfakire daga Mubi.
Eh na mala na ce ina jin ka menene gudumawar ka?
Gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan abubuwan da ake yi nan.
Eh kamar me daya? Me wani irin mataki gwamnati za ta dauka?
Ya kawai mutane da su farba mutane kawai su kama duk kamu kake su wannan ai ba addinin musulunci bane ko daya ba zuwa addinin musulunci ba.
Haka. To ma'adalla mun gode kwarai da gaske. Yau dai da alaman yan Kebbi sun dage mai kira daga jihar Kebbi in kana ji mu bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Amin wa alaikum salam.
Ne magana Adam ne ruwan gudu da RBC su zuru jihar Kebbi Najeriya.
Na malado.
Eh wato ni gaskiya abinda alhin jihar abinda gwamnatin jihar Kaduna ta yi tsakanin Allah yayi daidai sai dai al'amarin jama'a tsakanin da Allah bai dace a ce jama'a suna dauka ainihin mataki ga hannu suna dauka ainihin abin ga hannu doka ga hannun su ba tsakanin da Allah mutanen nan dai an hana su ainihin su yi muzahara to kuma yayi daidai domin ne domin tsakanin da Allah suna kuntata ma al'umma dama wallahi musamman ta da titin da suke yi da sauran wurare to amma a ce a kai musu ainihin hari a kakkashe su ko kuma a dauki wani mataki wanda ke za a sabata da rayuwa tsakanin da Allah ba ya musu adalci ba ya kamata jama'a a san cewa yin haka gaskiya bai dace ba a bari taka doka ne domin a san.
Mun gode ƙwarai yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Alo mai kira daga jihar Niger kana ji mu?
Eh ina ji salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa ke magana?
Mika'il Abdullahi daga jihar daga Gwada.
Na'am malam Mika'ilu.
To wannan al'amari ya kyauta a ce ita na farko dai masu kai harin nan ai taka doka ba haka doka ta kamata ba tunda ba su ne da iko ba ya kamata a ce duk abin da ya faru a kyale masu hannu da abin hukuma ita za ta yi hukunci amma ba wai talaka ifada abin da zai shafe shi ba.
Mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu dama kuka kira kuka bayyana mara ra'ayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madalla halin yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirin labaran wasanni wannan Litinin. Akwai yan Najeriya shararru yan kwallon kafa da ke bugawa kasashen waje guda uku wanda suka hada da John Obi Mikel da Ahmed Musa da Kelechi Iheanacho wanda ranar Asabar din ta wuce aka sa sunayensu a cikin sunayen yan wasa guda 30 na Afrika. Wanda daga cikinsu za a zaɓi sarkin ƙwallon Afirka ɗin ko kuma mu ce tauraron ƙwallo na Afirka na shekarar nan da muke ciki ta 2016. A bisa sanarwa da ita hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF ta buga a kan shafinta na duniyar gizo na intanet su waɗannan ukun 'yan Najeriya ɗin za su shiga cikin taurarin ƙwallon ƙafa na Afirka ne wanda daga cikinsu za a yi wannan bikin zaɓarsu in Allah ya kama ran 5 ga watan Janairun shekara mai zuwa ta 2017. Kuma a cikin Najeriya babban birnin Najeriya da Abuja za a yi wannan didima na zaben tauraron dan kwallo na Afirka na wannan shekara din wanda za su gauza da su din sun hada da shahararren yan kwallo na sauran kasashen Afirka da suka hada da Samuel Eto'o na Kamaru da Andre Ayew na Ghana da kuma irin su Pierre-Emerick Aubameyang na kasar Gabon. Idan Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mamelodi Sundowns ta Afirka ta Kudu ta samu abin da take so to ƙarshen takila a bana za ta samu kofinta na farko a tarihin ta tunda aka kafa ta. Wannan ya biyo bayan gagarumin nasarar da ta samu a ƙwallon da suka yi a zagaye na farko kan Zamalek ta ƙasar Misira wacce a ranar Asabar din da ta wuce su 'yan Mamelodi din suka cina maci uku da babu ko ɗaya a gwabza da suka yi a birnin Atteridgeville da ke can kusa da birnin Pretoria na Afirka ta Kudu. An ce rabon da a ga wata ƙungiya ta sha wata ƙungiya da gwallaye haka da yawa tun lokacin da TP Mazembe suka taɓa cin Esperance na Tunisia ci 5 da babu a wasansu na farko tun lokacin ba a ƙara ganin wata ƙungiya da aka yi wannan cin mutunci kamar wannan ba. Saboda haka yanzu kowa ya ƙarfafa zaton cewa su 'yan Mamelodi Sundowns ne su ne za su yi nasara a haduwa ta biyu da za a yi a birnin Alexandria a mako mai zuwa din inda kuma idan sun yi nasara din kamar yadda muka ce za su zama a karon farko sun samu wani kofi da dake na Afirka ne. Yau akwai didima a birnin Manchester na ƙasar Ingila sosai domin a yau ne tarin 'yan wasan da suka wakilci ita Ingila din za su hallara su kamar 300 da wani abu inda za a tarbe su a yi musu tarbe kuma irin na jarumai a wannan birni na Manchester din. Wato muna maganar 'yan wasan da suka wakilci ƙasa din a wasannin Olympics da kuma wasannin nakasassu na Paralympic da aka yi a wannan shekara din. Ana tsaron cewa mutane kamar 200,000 ne za su fito kan titina su tarbi waɗannan 'yan wasan su 350 wanda suka je birnin na Rio wato domin waɗannan wasannin da duka biyun su a can ƙasar Brazil din aka yi su. Wato a wannan wasannin da suka yi ƙasar ta Burtaniya ta samu jimillar lambobi mai 114 ne idan haka hada hancin dukkan lambobin da suka samu a Olympics din da kuma Paralympics din inda suka zo na biyu a dukkan wuraren biyu. To jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin sai watan Allah ya kam sai anjima.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ga duk mai buƙatar zama ko yin aiki a Amerika. Wannan watan na Oktoba shine watan da ake fara cika takardar samun visa ta zama dindindin a Amerika. Karkashin shirin da ake kira Diversity Visa Program ko Green Card Lottery a Turanci. Ranar Litinin 4 ga watan nan ne aka bude shirin cika takardun na shekarar 2018 kuma za a rufe shi ranar 7 ga watan Nuwamba da karfe 7 na safe agogon GMT. Amurka kasa ce ta baki tana kuma ci gaba da yin marhaban ga masu son zama kasa Amurka. A tarihin Amurka baki sun taka rawar gani a kasar. In ba dan irin bambance-bambancen da ake da shi ba, to Amurka ba za ta kai inda take ba a yau. Ko da yake ba dukan al'ummomi ne ke da wakilci a Amurka ba, wannan shirin na bada visa shine zai rage wannan giban. Ta hanyar shirin, a duk shekara Amurka na samar wa baki masu sha'awar zama Amurka takardun visa kusan 50,000. In mutum ya dace aka canko takardarsa, to zai iya samun visa komawa Amurka da zama. Shirin kuma ya bada damar kawo miji ko mata da ƴaƴan da basu yi aure ba, ƴan ƙasa da shekaru 21 da haihuwa zuwa Amurka. Idan da mai sha'awa, sai ya duba shafin www.dvlottery.state.gov. A wannan shafin za a iya samun duk wani bayanin da ake bukata don shirin Diversity Visa Program na shekarar 2018. Ciki har da cancantar mutum da abubuwan da ake bukata da ma yadda za a cika form din. Daga ranar 2 ga watan Mayu shekarar 2017, za a iya duba wannan shafin don sanin matsayin takardar da mutum ya cika. A ajiyar lambar da aka ba mutum a lokacin da ya cika form din har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2018. A tuna, wajibi ne wannan form din a tura shi ta yanar gizo don ba za a duba wanda aka tura ta takarda ba. Dole kuma a tura karamin hoton fasfo wanda aka dauka cikin watanni 6 da suka gabata. Kada kuma a maimaita wanda aka taba amfani da shi a shekarun baya. A tura form din sau daya don tura shi fiye da sau daya zai hana mutum sa'ar samu. Duk waɗanda suka yi nasarar samu, na'ura ce za ta zabo su. A tabbata kuma an yi amfani da adireshin email din mutum wajen cika form din. Cika form din kyauta ne kuma abu ne mai sauki. A yi hattara da duk wanda ya buƙaci kuɗi don taimakawa wajen samun takardar da wuri. Haka kuma a tabbata an ajiye wannan lambar ta cika takarda da aka ba mutum. Da kuma yin amfani da adireshin email din da mutum ke amfani da shi a lokacin da ya cika form din. Hakan zai taimaka wajen kare mutum daga 419. A tuna, cika wannan form din kyauta ne kuma abu ne mai sauki. Sai a ziyarci www.dvlottery.state.gov. Allah ya bada sa'a. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Shugaban Kurdawa ya bayyana wata nasara ta farko-farko akan kai harin ƙasa da aka haddade ana sa ran faruwar sa domin kwato birnin dake arewacin Iraki Mosul daga hannun tsagirin Daesh. A yau Litinin aka kwato kimanin kadada 200 daga hannun ƴan tsagirin na Daesh kamar yadda shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani ya bayyana yayin da yake bayani ga taron manema labarai a talabijin. Ministan tsaron Rasha ya ce mayakan Rasha da na Siriya suna shirye-shiryen tsagaita wuta na tsawon awa 8 domin taimakon jin kai a birnin Aleppo da ke Siriya a ranar Alhamis. Yayin da yake magana da manema labarai a yau Litinin a birnin Moscow, Lieutenant General Sergei Rotskoy ya ce dakarun na Rasha da Siriya za su tsagaita hare-haren da suke kaiwa birnin Aleppo daga karfe 8 zuwa karfe 4 na yamma.
To madalla a gaishe ka masaro duka do kuma abin da ya sawa kenan ciki shirya daidai wannan lokaci sai kuma canda asubahi za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya ta ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma engineer Daryl da ya rika mata anan ni sahabu Imam Ali Zanda ka ta in sallama da ku mu zama lafiya.